أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أو رسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau muna rana ta Lahadi 11 ga watan Ramadan, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shekara 1436. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci. Muna karatu a cikin suratul an'am, mun tsaya akan ayata 129. Insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 130, muna fatan Allah ya sa mu dace. Kafin nan za mu karanta tambayoyi. Wannan mai tambayar yana cewa bayan yayi sallama yace tambayar da yake shine shi karatu ne ya kawo shi wannan garin. Sannan kuma a gidan da yake sauka akwai mota, akwai mata da yara. Sai mai gidan yace masa ya rinka jan matar sallah, wato sallan tarawihi. To malam, shin ya halatta ko bai halatta ba? Kuma idan ya halatta, to kuma wani irin rata zai shiga tsakaninsa da su? Kuma sallan a cikin gida ma'ana yana nufin dai kuma za a iya yin sallan? Okay, akwai mata ne ko? Akwai mata da yara a gidan. Okay, akwai mata da yara a gidan, sannan kuma mai gidan ya bashi damar ya rinka jan su sallan tarawihi. A matsayin mutum wanda yake mai kokarin addini, watakila mai gidan ya ga cewa zai iya jan su sallah, sannan kuma yana kwaɗayin watakila su samu wannan fa'ida na dalale na Ramadan. Wanda ya halatta, sai dai za su tsaya bisa tsari na musulunci. Dama sahun mata shi ne a bayan sahun maza, za ka maza suna jere a bayansa, sannan mata suna baya. Mafi alkhairin sahu na mata shi ne na can baya. Haka haka za a tsaya kamar yadda shari'a ta tanada, sannan kuma a yi sallah din ya halatta. Wallahu ta'ala a'lam, babu wani matsala. Sannan bayan wannan, wannan kuma bayan ya yi sallama ya ce, shin malam ya halatta a yayin da ake yin sallan asham a yi raka'a hudu-hudu a maimakon biyu-biyu, sannan sai a yi wuturi? Za a yi hudu-hudu idan yanayi ya kama a yi haka, ko kuma mutum ya yi raka'a biyu ya manta ya miƙe ya ga dama ba sai ya dawo ya zauna ba, indai a nafila ne zai iya wucewa. Amma sai dai sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ta ce salatul layli masna masna, wannan shine shahararren abu, kuma shi ne abinda khulafa'ur rashidin ma suka gino a kansa, yawanci haka suke yi. Amma don mutum ya yi hudu a sallan nafila, babu laifi a kansa, ko da mantuwa ne ko da sanin sani. Amma yana sallan abinan tarawihi, ana yin biyu a yi sallama, biyu a yi sallama, biyu a yi sallama, kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana. Wallahu a'lam. Bayan wannan sake tambaya cewa ya kasance yana yin azkar bayan sallar asuba, yana jiran har rana ta bullo domin ya samu tagomashin da ke samu da ake samu. Ina cikin yin azkar da kuma karatun alqur'ani, sai ya je ya fitsari ya dame shi ya fita ya je yayi. Shin malam zai samu wannan ladan da ake samu sakamakon fita da yayi daga cikin masallaci? Malamai sun shar'anta cewa samun wannan falala na wanda ya yi sallan asuba a cikin jam'i ya zauna yana ambaton Allah har rana ta fito ta shi raka'a biyu, yana da ladan haji da umra cikakku cikakku cikakku, kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Suka ce sai dole ya samu sallan jam'i, na farko ba shi kadai yayi asuba din ba, yayi ta a cikin jam'i. Na biyu bai magana ko daya ta harkar duniya da wani ba, ko yaya kaza ko ina kaza ko sauran su, duk wannan bai yi ba tunda aka idar, kuma sannan bai tashi ta yawo a cikin masallacin ba, ko da a cikin masallacin ne je can ya zauna ya koma can ya zauna, ya bata wannan ladan. Amma dole ya zama ya zauna fi musallahu, amma in jirin ne ba zai zaunu ba, sai dai an tsaya an yi sallah sai dan koma gefe don zaman sa yayi dadi, ko kuma ya dau ya koma don ya dau musaf ya dauka ya zauna, to wannan babu laifi. Sannan ba fita, ko da bai fita ba ma in dai yana yawan zirga-zirga ya bata wannan aikin, balle kuma ya fita har ya je ya yi bawali ya abuna. A dama Annabi sallallahu alaihi wasallam amma sallah jiran sallah, in mutum yayi alwala yayi sallah ya zauna yana jiran wata sallah, mala'iku ba sa gushewa suna abuna salati da nema masa gafara har sai yayi hadisi. Kaga in yayi hadisi ko kuma ya fita daga masallaci ya bar wannan gurin zama nasa, shikenan magana ta kare. Don haka mutum yakan yi shiri ne tun kafin ya zo, tun kafin ya zo masallaci sai shirya. Amma don abunan bawali ya kama shi ya fita, to gaskiya malamai suka ce da zaran an samu wani katsewa shikenan, magana ta kare wallahi ta'ala a'lam. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi duwa inna abubuwan ya ayyana su cikin wato kasancewar riskar wannan garaba ta din, wallahu a'lam. Wannan kuma bayan yayi sallama da addu'a alkhairi yace ya jira nan shi daga watan 9 na 1436 a an amsa akan matar da ta yi tambaya cewa tana ganin wani irin ruwa a kwana 2 ko 3 kafin al'ada da bayansa. An amsa da cewa wato har aka yi amfani da hadisin Ummu Aqiya radiyallahu ta'ala anha cewa suna irga wato abinda suka gani na fatsi bayan al'ada ko kafin shi a matsayin jini. To shi kuma yace a cikin littafin Ar-Risala fi ahkamid dima abinan da ya rubuta dai sosai ba, amma dai ina ga shi yake nufi dima'u tibbiyya na nisa, wanda Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen yayi, yace kamar a hadisin Ummu Aqiya din cewa hadisin yayi kunna la na'uddu, wato ba sa kirga wannan fatsi ko abun din ko ruwa din da suke gani mai yauki, ba sa kirgawa. Mu kuma yadda muka faɗa ko yadda na faɗa shine cewa suna kirgawa. To ban san ko nayi abunan kuskure, ina ga zan ƙara tabbatarwa insha Allah ta'ala, ina ga ko zuwa gobe da izinin Allah ta'ala. Da na kalli takardar ma ba lokaci gaskiya dazu, balle na samu daman sake dubawa sosai. In har magana da na faɗa ita ce kuskure, insha Allah ta'ala in mun tabbatar za mu ƙara zuwa mu tabbatar da haka. Ar-Risala lalle ya kawo hadisan su Ummu Aqiya radiyallahu ta'ala anha, amma lalle ni na ga kaman na fi tunanin kaman cewa ana kirgawa din ne. To amma dai in akwai ƙalin bayani ko kuma ya tabbata kuskure din akan haka, insha Allah ta'ala in mun zo za mu yi bayani. Jazakumullahu khairan akan wannan abunan mulahaza din. Ina ga za a yi aje ta, amma na riƙe in Allah da zan duba insha Allah. Sannan wannan tambaya ta gaba yace assalamu alaikum, yayi bayan yayi addu'a shi ma ta alkhairi yace malam menene hukuncin wadda yana azumi ya taba mace ne ya tafa da mace, ko kuma suka zauna tare tana kusa da shi sosai jikinsa yana shafa jikinta. Bissalam. Bai bayyana mana suka tafa da matarsa ce ko kuma na san ba za su tafa da Esther ba, a babin girmamawa ba za ta zo ta ce babanmu tafa ba, wacce kawai za ta iya tafawa da shi na san da ba matarsa ce, kamar bai ayyana ba. in ma tattace kuma bai da matsala cewa ba abin da zai faru da shi babu laifi azumin sa bai samu matsala ba amma shari'a ta so a babin saddin zari'a a rinka gudan hakan din don kar a je a fada ga fata azumi bisa ganganci amma don mutum ya tafa da matarsa kuma ya san ba wani abu da zai faru da shi wannan babu laifi sai dai shari'a ta fi son a daure cewa ba a yi hakan ba har sai lokacin ko an riga an yi iftar haka tafawa da mace anan in matarsa ne shi ne amma tafawa da mace kan wacce ba matarsa ba ai haramun ne ko azumi ko ba azumi yawa don haka dai nan dai mun yi mata kikkiawan zaton cewa ina ga matarsa ne mantawa yi bai sa ba yawa don in ba matarsa ba zai ma kawo mana tambaya ba wannan kuma ya yi tambaya amma da larabci ya rubuta yana neman wai bambanci tsakanin annabi da manzo kuma mai malamai suka ce a cikin sha'anin Luqman da Khadir da Uzair Uzair din ya sa da Hamza Uzairu wai su annabawa ne ko kuma bambanci tsakanin manzo da annabi a takaice kamar yadda malamai suka bayyana in ka samu sharhin aqida al-Tahawiyya zaka samu karin bayani cewa annabi shine wanda yazo ya samu littafi da shari'ar wani annabi da ya rigaye shi sai zai ci gaba da dorawa akan wancan ta annabin da ya gabata din ba tare da sabuwar shari'a ba a mutane sun sake sun daina amfani da shari'ar sai a aiko shi ya ci gaba da wa'azi da abun da annabin da ya rigaye shi yayi wa'azi da shi littafin da annabin da ya rigaye shi yazo da shi ba sabon littafi yazo da shi ba wannan shine annabi manzo kuma shine wanda aka aiko da sabuwar shari'a ta soke wanda da ta wuce ko kuma aka bashi littafi sabo ba wanda da ake amfani da shi ba wannan kuma su Luqman su Khadir su Uzair duka wannan malamai musamman ma dai Luqman wasu ce Abdul Salih wasu ce Annabi Khadir wasu suna faɗan haka don haka wallahi ta'ala a'lam in ya samu littafi za ga duk karkashin ayoyin da aka ambace su akwai wannan bayani din sosai yana da tsayi gaskiya saboda haka iya dai wancan bayani din shi ma na bayanin abunan mahuwar rasul wa mahuwan man huwan nabi din nan wannan ɗaya daga cikin mafi ƙarfin abun da ya bambanta tsakanin annabi da manzo kenan amma cewa annabi shine wanda ake masa wahayi ba a umartar sa ya isar da mutane wannan kuskure ne inji malamin mutane ba su isar da wahayi balle wanda aka masa wahayi yanzu kamar mu nan ba gashi kawai ana ta isar da sakon Allah ba wanda aka ba waye isa ce da an masa wahayi yanzu to amma ya halarta ka isar kuma ka samu lada amma annabi a masa wahayi a sai kuma ba umarce shi da isarwa zuwa ga mutane ba malamai suka ce wannan fassaran bai yi ba to haka duk wani annabi da aka masa wahayi an umarce shi da isar da sakon da aka masa wahayi to sai dai kawai in sabon risala ya zo da shi kamar yadda aka yi bayani a baya shine ya zamanto manzo wanda kuma ya dora akan nada shine annabi wallahi ta'ala a'lam cikin abin da malamai suka bayyana wannan na kusa da karshe yace assalamu alaikum wa rahmatullahi shi ma bayan yayi addu'an alkhairi yace mutum ne yayi wankan janaba da wannan sifa wato sifatul ijza sifatul ijza to yawa to sifatul ijza shin ya halarta mutum yayi sallah in yayi wankan janaba da sifatul ijza wanda ya gane cewa sifatul ijza zai gane cewa zai yi sallah ko ba zai yi sallah ba don da yawa cikin mun nan ba su san menene sifatul ijza ba yawa to amma har ya iya gano sifatul ijza to ya san zai yi sallah da ita ko ba zai yi sallah da ita ba don haka sai ya karasa sai ya karasa karatun da ya gano tambaya ta bayan wannan kuma yace malam menene matsayin azumin da tambayar ta biyu kenan menene matsayin azumin da mazi ya fito a jikin mutum domin wayansu sun rudu to ba mamaki ko sun rudu ne yake soyi ko kuma waɗansu sun yi wani abu da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yayi alwala zai je masallaci yakan sumbaci ɗaya daga cikin matansa, daga cikin iyalansa, don haka ba za su nisanci matansu ba yayin da suke azumi. Wanda duk har suka kai su faɗi wannan, suka gano wannan hadisi, har suka yi dogon munakasha da kai da su a tsakanin irin wannan, ina ga za ku iya fahimtar juna insha Allah ta'ala. Amma mu yanzu muka tsaya, amma ka kawo wannan, yanzu ka sa wannan ɗan kokonto ma a cikin abin da ka kawo, cikin mafi yawa daga cikin mun nan sun kasa. In mutum zai tambaya, tambayi magana kawai kai tsaye warara wadda za a amfanu da ita, kada kawo wani abun da mafi yawan guri ba su ma san shi ba ya cino musu ko kuma ya jefa musu kokonto a kai. Saboda haka kace wasu sun abunan suna watakila, ya ce ko suna kafa hujja yawa su, to sun yi nuni ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yakan sumbaci iyalinsa. Nan kuma ka ce tambayar ita ce matsayin azumin da mazi ya fito a jikin mutum, sai kace kuma domin wasu suna yin nuni, ko misali mun dauka a haka, wasu suna yin nuni da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi alwala yakan je masallaci, yakan sumbaci ɗaya daga cikin iyalinsa. Kaga wannan babu alaka, babu alaka da kafa hujja da wannan hadisin a dai fahimtar mu. Wallahu ta'ala alam. Na kan kwata lokaci yau, to lokacin ma ya cika insha Allah ta'ala. Yawancin za a yi tambaya abu kawai kai tsaye wanda za a fa'idantu da shi. Yawa in kun yi jayayya tsakaninku da ɗaliban ilimi junanku, to ku yi ta yi kawai a can kuna ta kafa abun nan hujja wa juna har ku fahimci juna. Yawa amma in kun kawo rabin jayayyarku nan, to ba mu gane farkon ba, ba mu gane ƙarshe ba. Abin da kuka kawo ba, mun kusan ko mun san shi, ba mu gane abin da kuke nufi ba. Wallahu ta'ala alam. So irin wa'annan abubuwan a ɗan kula da su. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka ambata a bayan cikin suratul an'am aya ta 130. Muna fatan Allah ya sa mu dace. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ma'asharal jinni wal insi, ya ku taron aljanu da mutane, ranar tashin alkiyama kenan. Alam ya'tikum rusulun minkum, shin manzanni ba su zo muku ba daga cikinku? Yaqussuna alaykum ayati, waɗanda suke karanta muku, suke labarta muku ayoyina, suna karanta muku don ku yi aiki da su. Wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha, kuma suka rinka muku gargadi da haduwarku da Allah a wannan rana ta yau, shin ba a yi haka ba? Qalu shahidina, sai mutane da aljanu su ce shahidina, mun shaida tabbas Allah an yi haka. Shahidina ala anfusina, mu ne shaida akan kanmu, lalle an yi haka, mun ga manzanni sun iso mana sun gaya mana. Allah ta wagarratuhumul hayatud dunya, rayuwar duniya ce kadai ta rudar da su, sai rayuwar duniya ta rudar da su, suka bar abun da suka shaida da kansu. Wa shahidu ala anfusihim, sun shaida a karan kansu, su da kansu sun shaida annahum kanu kafirin, cewa lalle su sun kasance kafirai wanda suka ki bin dokar Allah suka bijire mata. Wannan aya malamai suka ce lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ce alam ya'tikum rusulun minkum, manzanni sun zo a cikin mutane, hakanan a cikin aljanu ma akwai manzanni? Malamai suka ce a cikin aljanu babu manzanni, dukkan manzanni a cikin mutane suke, annabawan Allah gaba daya a cikin mutane suke, sai dai akwai salihan aljanu wanda suka yi imani da saƙonnin annabawa da aka aiko su da shi. Sura akwai kuma malamai masu karantarwa da wa'azi a cikin aljanu, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma arsalna qablaka min al-mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Kaga wannan yana daga cikin dukkan manzanni, suna cin abinci suna zuwa kasuwa ana ganin su, aljanu kuma ba a ganin su. Sannan wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim, bamu aiko tun kafin kai bamu aiko wani manzo ba sai mutane, mutanen ma kuma maza, babu manzo mace. Duk da cewa malamai sun yi sabani akan maganan Maryam mahaifiyar Annabi Isa ko kuma mahaifiyar Annabi Musa alaihi assalam, amma dai magana mai ƙarfi ita ce babu wani manzo ta mace, babu annabiya ta mace, kuma sannan babu manzo daga cikin aljanu, dukkan manzanni daga cikin mutane ne. Amma malamai suka ce jinsin aljanu tabaun ne lil ins, wato suna bi ne ga mutane. Duk lokacin da aka aiko manzo, aljanun da suke tare a wannan lokacin ya kamata su bi wannan saƙon manzo ɗin. Za ka samu wasu aljanun sun rayu da wani annabi ya wuce, wani annabi ma ya zo sun rayu da shi, wani ma ya zo sun rayu da shi, wani ma ya zo sun rayu da shi, domin suna iya yin shekaru da yawa, suna iya shekaru da yawa a doron ƙasa. Za ka iya samu aljani ne shekaru da yawa sosai, wanda ya ga wani manzo, ya ga wani manzo, to abin da ya gani to sai ya yi imani da shi, wato ya bi wannan manzo na mutum ɗin. Shine kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari, annabi sallallahu alaihi wa sallam aljanu sun yi imani da shi. Wa idh farasna ilayka nafaran min aljin yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munziri qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa. Kaga sun san littafin annabi Musa kenan, saboda haka sun san wannan littafin ma. Inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim. To kaga sun tabbatar bayan sun ji saƙon da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam, kadu yakununa alaihi libada, sun kusa su kife akan annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yake sallah a kusan kasuwar Larabawa a Zin Majan ko kuma Ukaba, lokacin da yake sallah a gefen nan shine Zaid ibn Haritha, aljanu sun zo sun kewaye suna sauraron karatun alqur'ani kamar za su kihu a kansa su faɗi, wannan ya hau kan wancan, wannan ya hau kan wancan, saboda sautin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake karanta alqur'ani. Duk wanda suka halarci wannan gurin sun yi imani. Shi yasa ma wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam suna dawowa daga tafiya ko kuma sun fita bayan gari, aljanu suka tara jama'ar su a can nesa, da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi zai biya bukata kafin yayi alwala. To shi in zai biya bukata yakan tafi nesa da mutane, sai ya buye daga gurin mutane. Shi yasa wata rana bayan ya tafi nesa ya buye a bayan wata bishiya ce da za ta tare shi, ita ma ya gaba ta tare shi ta ɗaya ba, sai ya hango wata bishiya can, sai dai ya kira wata bishiya ce ta zo gurin wannan ta haɗu da ita don su ba shi kariya, su ba manzon Allah kariya sallallahu alaihi wasallam. Da ya je mata umarni sai bishiyar ta girgiza gaba ɗaya, ta taso ta zo ta mannu da wannan. Bayan ya biya bukata sai ya ce kuma ta koma inda take, sai ta sake komawa inda take ta kafu kamar ba ita bace dazu ta tashi. Kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi nesa da mutane, to lokacin da ya yi nisa don biyan bukatarsa sai aljanu suka zo, sai suka ce ga mutanen sa can sun taru suna so su ji saƙon Allah daga bakinsa. To shi kuma bai dawo ya biya wa mutanen sa nan da suke tafiya tare da shi ba, kawai sai ya wuce saboda ya isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga jinsin aljanu. Lokacin da suka tafi shine ya jima bai dawo ba har lokacin sallah yayi. Shine Abdurrahman bin Auf radiyallahu ta'ala anhu ya jagoranci sahabbai sallah, suna cikin yin sallah din annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai ya bar shi a inda yake yayi sallah a bayansa. Wannan shine mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a bayansa a wannan al'umma din kai tsaye ba tare da rashin lafiya ko wani abu da yake tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. To haka jinsin aljanu sun zama bi suke ga jinsin mutum wajen saƙon da Allah ya aiko manzanni. Manzanni sukan zama daga cikin mutane aljanu, kuma ana buƙatar su yi imani da manzon zamaninsu na cikin mutane. Mutane ba za a ce su yi imani da manzanni a cikin aljanu ba, domin mutane ba sa ganin aljanu, kuma sannan sai Allah ya yi babu manzanni a cikin aljanu. Amma su aljanu suna ganin mutane. Shi yasa duk inda aka zauna ko gurin karantarwa kamar irin waɗannan gurare, aljanu sukan zo su zauna a cikin mutane. Wani sa su fito sifa na mutum su zauna kawai, ba wanda ya san su, ba wani abu nan, ba tare da sun yi magana da kowa ba, su saurari karatun Alƙur'ani, su ji su ƙara imani, su tafi su tafi. Akan samu aljanu sukan tafi daga wajen Najeriya su je wani guri da ake zama ana karatun Alƙur'ani ko fassara ko wani abu, su je su zauna a gurin. Aljanu zai iya tashi daga Gombe ya je Makka ya saurari karatun Alƙur'ani ko fassara ko wani abu, ya sake dawowa ya ci gaba da rayuwarsa a inda yake rayuwa. Don haka wannan Allah subhanahu wataala ya musu baiwa da wannan. Sukan je sallan juma'a, mu'minai daga cikin aljanu su je sallan juma'a a abunan su yi sallah tare da mutane. Sukan je sallah masallatai na kamsu salawat tare da mutane. Wani sai su fito a cikin mutane, wani sai su makale a wani gefe inda ba su taba mutane ba, mutane ba su taba su ba, su yi sallah tare da mutane, sannan su fita su tafi harkokinsu. Suma suna da irin kaman yadda mutane suke yi. Wani zaka ga shi a unguwarsu sai masallacin guri kaza yake sallah, ko ka je na ce masallacin malam wani nan kira sallah ce zuhi, masallacin malam wani ke sallah, ni duk sallah inda ina gida masallacin malam wani nake. To suma aljanu suna irin wannan. Sai ga daga wata unguwa ya tafi masallacin malam wani, can ya je shi inda a garin zai yi sallah, to yana can masallacin da yake abun nan. Duk irin wannan yana faruwa a cikinsu. Baka suma jinsi ne na abun masu mu'amala da bautar Allah kamar yadda mutane suke. Wasu su sun yi imani, wasu kuma kamar yadda mu mutane, wasu ma akwai wanda su shashanci suke, akwai wanda su abubuwa suke. To haka ma a cikin aljanu akwai haka. Wa'azin da mutane suke yi da karanta Alƙur'ani da fassara shi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fassara shi, yana suma aljani suna tasirantuwa da wa'innan. Kamar yadda suke zuwa su kewaye manzannin Allah su tambaye su, suna da tambayoyi su zai samu manzanni, su zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam su masa tambayoyi akan abubuwa da suka dame su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su ko ya hana su, duk wannan suna yin wannan. Don haka magana mai ƙarfi shine alam ya'tikum rusulun minkum, manzannin ana nufin daga mutane ne, su kuma jinsin aljanu taba'un lil insi, wato suna bin jinsin mutane ne wajen amsa kiran manzanni waɗanda aka aiko su a cikin mutane. Babu zalunci, babu kuma cewa hakan bai yi daidai ba, Allah subhanahu wataala haka ya tsara domin ya san hakan zai yiwu, kuma hakan yana yiwuwa. Allah subhanahu wataala yake bayani cewa zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura wa ahliha ghafilun. Allah subhanahu wataala yayi hakan ne, ya aiko manzanni cikin mutane ya horewa aljanu su saurari maganganun manzannin da mutane ne, su kuma yi imani da abin da suke kira zuwa gare shi na tauhidi da imani. Sannan kuma Allah ya yi haka ne don ya zama hujja, Allah ya tabbatar da hujja, li Allah ya kuna li nafi ala Allah hujjatun ba'da rusul, don haka rusulan mubashirina wa munzirina, manzanni suna albishir ne da ayi aikin alkhairi a tafi aljanna, sannan kuma suna gargadi da in an yi aikin da ba na alkhairi ba za a je wuta. To don haka Allah ya ce zalika, Allah ya yi haka ne ya zartar da a samu manzanni a cikin mutane wanda har aljanu za su iya yin imani da su. Don allam yakun rabbuka muhlikal qura, kar mutum a kar Allah subhanahu wataala mahaliccinka ya zamanto mai halakar da alkarya ko halakar da alkaryoyi bi zulmin, bisa zalunci ba tare da aiko musu manzanni ba. Wa ahluha ghafilun, alhali ma'abuta alkaryoyi din suna rafkane, ba a zo an tunatar da su ba. Shi yasa Allah ke aiko manzanni don su tunatar da mutane cewa su yi aikin alkhairi, su yi aikin bautar Allah, su yi aikin da shine daidai. Don haka Allah ya aiko manzanni a cikin mutane ba tare da ya aiko manzanni a cikin aljanu ba. Wannan shine magana mai ƙarfi, wallahu ta'ala alam, kamar yadda malamai suka bayyana. Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa likullin, kowa daga cikin jinsin aljanu da jinsin mutane darajatun mimma amilu, akwai darajoji, akwai darakat, akwai darajat. Darajat shine daukaka da daraja da daukaka da lada waɗanda za a samu. To kowa daga cikin jinsin aljanu da mutane a kowane bangare akwai darajoji ga wanda suka yi aikin alkhairi, sannan kuma akwai darakat halaka fadawa cikin azaba ga waɗanda suka yi aikin ba alkhairi ba, ko cikin jinsin aljanu ko cikin mutane. Mimma amilu, sakamakon saboda daga abun da suka aikata da kawunansu. Allah ce wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malu, Allah mahaliccinka bai taba zama marafkani ba amma ya'malu, game da abun da mutane suke aikatawa ko game da abun da aljanu suke aikatawa. In aljanu sun aikata abu, Allah bai mantawa da shi. In mutum ya aikata abu, Allah bai mantawa da shi. Duk aikin alkhairi Allah zai bijiro da shi, zai bada lada akan wannan aiki na alkhairi ne. Da haka ma rabbuka bi ghafilin, Allah ba marafkani bane, abubuwa ba sa masa yawa ya manta. Talauci baya taba shi balle ya yi mantuwa, tsufa baya kama shi balle ya daina cino abun da da ya iya sani. Duk wasu abubuwa da suke shafan dan adam ya sa ya manta abu, ya zama kaman ba da shi aka yi ba, babu wa'innan abubuwa tattare ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sifofi ne na gazawa ga dan adam, amma Allah subhanahu wa ta'ala sifofinsa sifofi ne na kamala da cika da ɗaukaka da kuma tumbatsa, wanda babu wannan a sifa na dan adam. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala baya rafkana, kuma baya manta abinda kowa yi, kuma zai zo da shi. In sharri ne, in ya ga dama ya yafe, in ya ga dama ya azabtar da mutum sakamakon gwargwadon irin sharrin da ya aikata. In alkhairi ne, Allah subhanahu wa ta'ala yakan satankawa mutum da alkhairi, kuma ya ƙara ninninka masa na kyauta. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu zama masu alkhairi. Na'am.
Wa rabbuka al-ghaniyyu rahmah, in yashaa yudhhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yashaa'u kama
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa rabbukal ghaniyyu, Allah mahaliccinka, ubangijinka shine al-ghaniyyu, wadatacce, ba buƙatan komai a gurin kowa. Duk abun da kaga kai da yace ayi, amfanin zai koma kanka ne. Amma ba wai ya ce ayi ne don ya ji dadi ba. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid, ya ku mutane ku sani cewa ku ne fa mabuƙata zuwa ga Allah, amma Allah wadatacce ne, kuma Allah subhanahu wa ta'ala godajje ne. Don haka baya buƙatan wani fa'ida wajen yin ibadarku. Shi yasa ya faɗi a hadisul qudsi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a, da farkonku da ƙarshenku da aljanunku da mutanenku za ku zamanto bisa kyakkyawar zuciya da tafi kowace zuciya tsoron Allah. Malamai masu shari'a suka ce kaman zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ce wannan bai kara mun komai a cikin mulkina ba, amfanin zai koma kanku ne kawai. Amma ko ku yi imani ko ku yi imani ba, mulkin Allah yana nan yanda ya ga dama, baya rage ko za a kara ku. Amma in mai mulki ba ku zabe shi ba, kaga yana rage masa abubuwa. Kai ko kun zabe shi daga baya kuka bijire masa, kuka ce ba kwa sunsa, duk wanda ya wuce a yi ihu, duk inda ya wuce ba a yin sa, ba a yin sa, a wannan zai ka ji ya damu. Yana kan mulki amma ya damu, ba a kwace mulkin ba amma ba yi da nitsuwa, sai ta damuwa ce ya mutane suka masa haka. To Allah shi in an ga dama a yi haka, ba abin da ya rage masa cikin mulki, asarar ta dawo kan mutane. Shi yasa in kuma an yi biyayya tsantsa, mai mulki mutum za a iya masa biyayya tsantsa ta amfane shi a cikin mulki, sai duk jama'arsa suna masa biyayya. Saboda haka lallai a ƙara tazarci, shi kenan sai a ce a yi tazarci, wa biyayyan mutanensa ya ba shi fa'ida. Amma Allah subhanahu wa ta'ala biyayyan ba ta sa ya zarce, dama a zarce yake, zarcewan irin wanda ta dace da shi, ba irin zarcewan shekara hudu da bayan hudu ba, yau ba shi zarcewan kuma musayya da ƙarya da gaskiya ba, a zarcewa ce irin wanda ta dace da shi subhanahu wa ta'ala. ko a bada goyon baya ko ba a bada goyon baya ba, a zarce ta kawai irin zarce wanda ta dace da shi, wanda ba wanda yake tsaya mata, balle sai zai lankwasa ta wani mutum. Ko duk duniya sun ga ba sa iya lankwashe zarcewar Allah subhanahu wataala akan mulki, don tun kafin a yi su, kafin a yi duniyan, istawa ala arshi, ya daidaita bisa al'arshinsa, irin istiwa inda yaliqu bi jalalihi subhanahu wataala. Don haka Allah subhanahu wataala shi ne al-ghaniyu kuma zurrahma, mutum mawadaci mai rahama. Me kake tsammani ko mutum ne shi? Mutum a ce wane, akwai kuɗi kuma ka san ba ma wai kuɗin kawai ba, akwai shi da tausayi. Mai kuɗi mai tausayi ya yake angosu? Ba ku sani ba? Mai kuɗi, mutum mai kuɗi mai tausayi ya yake angosu? Ana jin daɗin sa? To ina ga kuma Allah subhanahu wataala mahalici yace wa rabbukal ghaniyyu, kuma sai yace zurrahma. Aka ganin sai a yi mana ruwa amma muna sabon Allah ba mu daina ba, a yi mana kaza muna sabon Allah ba mu daina ba, sama ba ta rushe ba ta kife da mu, a kawo mana wannan ruwa ka sha mai sanyi, ka sha mai daɗi. Annabi sallallahu alaihi wasallam in yana son shan ruwan sanyi sai ya je bayruha gonar Abu Dahda, ba firij a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya tashi ya je gonar Abu Dahda ya je akwai wani ruwa mai sanyi a gindin wata bishiya mai daɗi, sannan sai je ya sha wannan ruwa. Wani ta in ya fito daga masallaci sai ya bi ta gurin ya je ya sha, kai kuma kana fitowa daga masallaci sai ka zauna akan benci ka ɗaga ƙafa ɗaya ka ɗora akan ɗaya, sai ka ƙwalla wani yaro ka je ka ce a buɗe firiji ina a kawo mana ruwan sanyi, kana zaune za a kawo ruwan sanyi ka sha. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zagaya ya bi ta gona, a je ruwan da yake cikin rijiya a kwanta ƙarƙashin bishiya, yana da sanyi yake samu ya sha, ba shi da firiji a gidansa. Amma mun sai gashi nan Allah ya hore mana. Wani zaka ji sai ni fa in ba ruwan sanyi ne baki shi bata 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 mutuwa, wa in ba ruwan sanyi ya sha baki shi ruwan sa bata mutuwa. Saboda me? Kwanciyar hankali da nitsuwa da jin daɗi da ni'imar Allah subhanahu wataala da yake. To Allah subhanahu wataala wa rabbukal ghaniyyu, Allah shine mawadaci, zur rahma, ma'abucin tausayi, ma'abucin rahma, ya yi komai da kowa da rahamarsa. Kuma shi yasa ma yace rahmata, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya rubuta cewa inna rahmati ghalaba, inna rahmati wasi'at ghadabi, lalle rahmata ta yalwaci fishina. Allah yana fishi amma rahmata fi yawa, da ya ga dama sai fishin ya fi yawa, amma mu yayyancin mu fishi ya fi yalwatan rahama. Zaga mutum kuna dan daidaitawa, ana dan fa'idantan juna, in ya dan yi kuskure kadan sai ni yayi waka zai san koya mun haka, daga ranar ba zai saki samun fa'ida ba, ba zai saki samun fa'ida ba. Ko kuma yana yi kuskure kana yana zuwa kafin ma ya game gidan sai a aiko masa da gaske a ce wai ka kawo ki kenan, kawai ya daina tuki, ya daina kaza, ya daina kaza, saboda ya yi kuskure. To amma Allah subhanahu wataala rahmatuhu wasi'at ghadabu, rahmarsa ta yalwaci fushinsa. Babu fushi tattare da Allah subhanahu wataala, akwai fushi don a ji tsoronsa, amma rahmarsa ta yalwaci fushin. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala in an tuba sai amsa, in an yi zunubi aka yi zunubi, in aka tuba da nufin cewa ba za a sake wannan zunubin ba, sai Allah ya yafe, sai ba wa mutane lada na tuban da suka yi. Don haka Allah ya ce in yasha yuzhibukum, in Allah ya ga dama sai ya tafiyar da ku, matukar za ku tsaya akan zunubi ku ki bauta masa yadda ya kamata. To in sai ya ga dama yuzhibukum, zai tafiyar da ku, wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u, sai mai bayanku da abun da ya ga dama, ko da ba mutane ba ne ya ga dama sai kawo abun da ya ga dama, in kuma mutane ne ya ga dama sai kawo irin wanda ya ga dama ba irin ku ba. Allah ce kama ansha'akum min zurriyati qaumin akharin, kamar yadda Allah ya kirkiro ku daga zuriyar wasu mutane daban. Yanzu idan ka duba kakanninmu na shida na bakwai ba wanda zai ce ya gansu, wanda ya yi sa'a ya ga kakansa, baban kakanka da wuya ka gan shi, to balle baban kakan baban baban kakanka wani ya yi nisa da yawa, shi ma baya bukata ya tafi kawai tuntuni ganinka. In dai aka ce ya tsaya ya ganka, ya ɗauɗa wani a cikin rayuwa, komai baya masa daɗi a duniya. Kai kuma in ka gan shi za ka cewa ya zama ɗawainiya, har yanzu shi ɗawainiya ne a karan kansa, ɗawainiya ne gare ka. Sai Allah subhanahu wataala ya tafi. Daga kama an sha'akum min zurriyati qaumin akharin, yadda Allah ya kiro ku ya taso ku daga guriyar mutane daban-daban, wani yanzu danginsa ba a Najeriya suke ba asali amma bai san su ba, ko bai san cewa ba yana da alaka da su ba, wani danginsa ba a Gombe suke ba, a wata jiha ce can, sai dai yana cewa akwai ƴan uwan babansu a guri kaza, ko akwai ƴan uwan mahaifiyarsu a guri kaza. In bai je ba har lokaci ya ja, ko ba su zo ba lokaci ya ja, Faransa ya daina labari, sai dai ce da ana cewa asalin iyayenmu sun taso ne daga guri kaza, kama an sha ku min zurriyati qaumina akari. Saboda haka kamar yadda da Allah ya gara sai ya tafiyar da ku, kulin ku zama bafana, sai ta da waɗansu su mai, kamar yadda mu ma kafin yanzu ba mu bane gine-ginen da muka yi yanzu, wasu nasu ginin daban a zamaninsu, tsarin rayuwarmu na yanzu wasu sun wuce tsarin rayuwarsu daban, sun wuce ba labarinsu. Da za ka tada wani a cikinsu ka taimaka nan Gombe ne, zai ce ba Gombe ba ce, zai ce kai ba Gombe ba ce. In ka tada wanda suka kafa Gombe, yanzu a tada irinsu Sarki Ubayero ko irinsu abin makamantansu ko ma na baya-bayansa, a ce Gombe ne nan, zai ce kai wannan ba Gombe da suka kafa ba ne. Saboda mai ta canja, mutanen ba su ba ne, tsarinsu ba su ba ne, kwata-kwata ba irinsu ba ne, yanzu su mutane ne daban. Ba mu san mun canja ba, ba mu san abun ya canja ba, sai dai da iyaye ko kakanni za su gani su ne za su ce abun ya canja. Kai ma kana nan, in Allah ya ba tsayin kwana, sai ga abubuwa sun canja. Wataran duk abin da za a yi a Gombe ba ta yi shawarce ka ba, kai ma ba za ka ba da shawari ba. Saboda nakan ya zama daban, nasu ya zama daban. Wataran kuma ba ka nan, ka tafi, sai ka bar guriya a baya, su ne za su zama, sai su zama tsari kuma irin nasu. Sai su dinga cewa iyayenmu Allah ya gafarta musu, iyayenmu Allah ya gafarta musu. Amma tsarin ya zama daban da na iyaye. Kama an sha ku min zurriyati qaumin akhari, kamar yadda Allah ya taso ku ya kirkiro ku ya rayar da ku daga wasu zuriyar mutane daban ba ku ba, cikin wannan akwai darasi. Allah ya ce da ya ga dama ku sani Allah shine mawadaci ma'abucin rahama, da ya ga dama da ya tafiyar da ku. Ashe barinmu da Allah ya yi akwai aya cikin haka, zaman da muke yi akwai aya, rayuwarmu akwai aya, kai kawo akwai aya. Ya kamata mu bauta wa Allah shi kadai subhanahu wa ta'ala. Kar ka damu da ayyukan wayansu mutane, shagaltu da aikin kanka da kanka, me kai don shiga aljanna, me kake shirin yi, me kake aiwatarwa, alkhairi ne ko sharri? Allah subhanahu wa ta'ala da ya ga dama ba wani dama da zaka samu na yin aikin da kake yi. Amma sai Allah ya tada kai daga wasu zuriya daban, su sun wuce mu mun zo, mu ma za mu wuce wasu za su zo, da haka ila yawmil qiyamati, wataran su wasu su ne na ƙarshe. Daga nan duniya ta kare, a yi busan gawo kuma a sake tashi, a yi hisabi, to nan ne za a tafi gidajen da babu mutuwa kuma an gama. Hudurin bila maut, ya ahlal janna, Allah ya samu cikinta. Na'am.
Inna tu'aduna la'atin wa ma
Allah subhanahu wata'ala ya ce innama tu'aduna la'ad, lalle abun da aka yi muku alƙawarin zuwan sa na tashin alkiyama, la'atin wallahi tabbas zai zo, tashin alkiyama tabbas zai zo. Allah subhanahu wata'ala ya ce wa inna sa'ata la'atiyatun la rayba fiha, tabbas tashin alkiyama tana nan tafe, la rayba fiha, babu kokonto cikin ta, babu kokonto, za a tashi tashin alkiyama. Wadanda suka rasu sun san haka, duk wanda zai mutu a cikinmu zai san wannan ranar da za mu ga haƙiƙanin haƙiƙa, mu tabbatar lalle Allah shine Allah, kuma lalle gidan gaskiya wato tabbas za a yi lahira, kuma lalle ga kabari za a je a kwanta, sannan za a tashi, za a yi hisabi. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqqo, ranar tashin alkiyama kenan, za a tsaya a yi hisabi. To zuwan tashin alkiyaman nan babu kokonto, Allah ya yi alƙawarin za a yi, tabbas za ta zo, ko ba daɗe ko ba jima, lokacin da Allah ya kaddara mata shi ya san wannan lokacin. Amma in lokacin yayi, to magana ta ƙare, duniya kam ta ƙare, sai dai rayuwa kuma ta lahira. Baka innama tu'aduna la'at, tabbas abinda ake muku alƙawarin zuwansa tabbas zai zo. Wa ma antum bimu'jizina, kuma ku ba masu iya gajiyar da Allah bane, ku tsere ko ku gudu ko ku tsira ko ku wata dabara, ko kar a ta kiyaman ta faru, ko kuma in kiyaman ta faru kar a azabtar da ku in kun yi aikin azabtarwa. Allah ya kiyaye mu, wama antum bimujizina, ba ku ita ku gajiyar da Allah ba. A ce yau wasu sun cancanci azaba amma sun yi wa Allah dabara, ko kuma sun zagaya, ko kuma ba su zo gulin ba, ko kuma a sun cancanci azaba amma kuma sai ga sunan da su ake dama, ba kawai duniya bane. Duniya za ku iya gajiyar da mai mulki, ba ku yi shi ba kuma dole ya dama da ku. Wane bai yi mu ba? A ce to ya aka iya, ai dole ka ka nada da shi, bai yi kun ba kuma da shi za ka nada, kuma dole za a yi da shi. Wani a duniya kenan, amma lahira ina Allah ya fi karfin wannan. Ko kuma ba a yi, wasu kuma da dabara suke zuwa, wani ko shi kawai a siyasancen ne irin tasu ta duniya, shi ya fi karfin ba a tafi da shi ba, ko masu nadawa sun san bai yi su ba, ko ya raba kafa amma kuma dole za a yi da shi, ya raba kafa amma kuma za su yi da shi, ba da suka iya sai da suna tsoron sa a siyasance. To alahira babu wannan barazan daga Allah subhanahu wa ta'ala, amma duniya akwai wannan ga masu mulki. Ko kuma wani shi gashi ya yi shi 100%, amma an manta ba san da shi ba, ba san yayin ba, sai an gwamnatin har a gama ba ba shi komai ba, a nada shi komai ba ba, shi kuma da shi ne aka yi ta goge-goge da hayaniya da meye da sauransu, amma can an manta da shi, kuma an san yayin. Lallai wane kam mun san yayin mu, muna nan muna sane da shi, baɗi ma haka, wane kam yayin mu, muna nan muna sane da shi, saboda ɗan adam ne. Amma Allah in ka yi Allah, wallahi sai ka shiga aljanna, ba zai taɓa mantawa da kai ranar tashin alƙiyama ka zo ana maka alƙawari ba, ana cewa muna sane da kai kar ka damu. Ina kowa ya yi Allah a cikin mu, in mun yi Allah to Allah zai yi mu, tun daga duniya za mu san cewa lallai Allah Allah ne, kuma in mun je lahira za mu gane Allah Allah ne, baya karya alƙawari kuma baya mantuwa, kuma abubuwa ba sa masa yawa. Aje abubuwan ne sun mana yawa, kai hakuri in Allah ya dade muna sane da ku, Allah abubuwa ba sa masa yawa. Za ka ma antum bi mujizina, ba za ku iya gajiyar da Allah alhali ba ku yi shi ba, ku zo ku masa barazana ta buna a'a, ko kuma kun tantanci wani abu a gudu a buya Allah bai gan ku ba, a'a, wannan duk a duniya ne ake yi masu mulki. Wannan wani gari za ka ga kai lalle ga yadda ake, amma sai zagaya sai fito ta wata riga, kuma lokacin da ake raba wasu abubuwa na abin da dama yake kwadayi, shikenan sai a zo a ce a tafi da shi ba yadda aka iya. Amma Allah ina wa ma antum bi mujizina, in yace kamawa zai to kamawa zai, ba wasa, ba yadda za a yi. Allah subhanahu wa ta'ala ba mai kubuce masa. Na'am.
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون.
الله سبحانه وتعالى قل gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ya qaumi ya ku mutane, i'malu ala makanatikum, kowa ya yi aiki a bisa bangaren sa, a bisa abun da yake tunani, kowa ya yi aiki ala makanatikum, ku yi aiki a bisa bangarorin ku, kowa ya kama abun da kuke ji da shi, shi za ku yi, ku je ku yi. Inni amil, ni ma mai aiki ne. Annabi fa sallallahu alaihi wa sallam, Annabi sallallahu alaihi wa sallam qama hatta tafattarat qadamahu, ya tsaya yana sallah yana sallah sai da kafafuwansa suka kumbura, yana neman gafarar Allah, baya wulgawa da ayan azaba sai ya nemi tsari a gurin Allah, baya wulgawa da ayan rahama sai ya nemi Allah ya masa wannan rahama din, kufira lahu ma taqaddama min dhanbihi fa ma ta'akkara, amma qama hatta tafattarat qadamahu, ya tsaya yana sallah. Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce ya rasulullah, ba kai kam an gafarta maka abin da ya gabata ba da abin da ya wuce? Yace awala akunu abdan shakura, fadan zama bawa mai godiya ba don an ce an gabata mun, to sai inda na bautar Allah. Duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwana da yunwa, ya ini da yunwa. Aisha radiyallahu ta'ala na take cewa muna kirga jinjirin wata uku ba ma cin komai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa al-aswada, sai bakin ruwa da dibino, shi kawai muke ci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta akan taburma har shatin ta fito akan cikin sa sallallahu alaihi wasallam. Akhsha an-nasi billah, atqan nasi billah, afdalun nasi ila Allah. Amma duk da haka yana bautar Allah, yana tsayawa, yana aiki, yace kul, kaga ya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'malu ala makanatikum, kowa ya je aiki a bisa bangaren sa. Inni amil, ni ma ina nan ina aiki. Inni amil, ni ma zan yi aiki. فسوف تعلمون ده سنجاكو سن لن تكون له عاقبة الدار ku kafirai aikin ku na kafirci kuke yi amma ni aiki na wanda Allah ya aiko ni in yi ne aiki ne cike da tauhidi da kadaita Allah da kuma biyayya ga dokokin Allah don haka fa sawfa ta'lamuna da sannu za ku san man takunu lahu aqibatu dar waye wanda gidan karshe zai kasance gare shi waye zai ci nasara a karshen zamani annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai ci nasara a karshen zamani sai kuma wanda suka yi biyayya gare shi su ne za su ci nasara ranar tashin alkiyama Allah ya hada mu tare da su da mu da iyayenmu Allah ya samu na daga cikin wanda suke tare da rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma annabiyina wasiddiqina wa shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa ace muna tare gaba daya ga munan ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai Allah ya samu na cikin haka mu da zuriyarmu da iyalanmu da sauran duk kwara kwaka le kamar sallatina wancan ma yazo ga mai tafsirin nan mun gwan shi yana kusa da shi Allah ramani kawai ya kusa kai ya wuce Allah ramman mu eh ayi Allah ya ce muke mu haka masu jama'a ba ba su shigo gaba wanda ke wajen masallaci ma duk an shigo mun hadu da duk yan uwan mu kawai waya a ce kaga babanka a cikin rundunar tafiya ayarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina mama ga mama nan kusa da kai baka tantaba ga tanan kusa da kai a ayarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kakar ta ma ga tanan wai waya ka ganta ga tanan ayarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ƴaƴanka kanana wanda ko mutuwa zakai kana tunanin ya za a yi da manyan su da wanda suka girma su ma sun bi wallazina amanu wattaba'ahum dhurriyyatuhum biimani alhaqana bihim dhurriyyatuhum wama alaqahum min amalihim min shay kullu mri'in bima kasaba rahi kai Allah ya hada mu da kowa da kowa cikin gidan aljanna Allah ya samu shiga aljanna Allah subhanahu wataala ya ce fa sawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatu ddar innahu la yuflihu adh-dhalimun ku sani yadda al'amari yake la yuflihu adh-dhalimun adh-dhalimi baya rabota ranar tashin alkiyama kai Allah ya raba mu da zalunci Allah ya raba mu da shirka Allah ya raba mu da sabawa sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace insha Allah ta'ala zamu dakata nan in muna raye za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fatan Allah subhanahu wataala ya karbi ayyukan mu ya sa ayyukan mu karbabbu ne a gurin Allah Allah ya gafarta mana zunuban mu wallahu a'lam wancan na farko dai ya ji tsoron Allah babu dama in istikara yayi zai yi ne kafin ya fara neman yarinya din don haka idan yayi istikara lokacin da ya ganta yake bukata ko yake ganin cewa yana son ya aure ta sai yayi istikara in yayi istikara a lokacin ya ji kawai a bata dace da shi ba shikenan dama bata sani ba basu yi wani abun nan ba amma wannan ya ce yana da budurwa ne watakila an ba shi izini yana tafiya tare da ita ya gama yaudare hankalinta lokacin da ta gama nuna masa goyon baya yanzu kuma ya ce ba ya jin taron sa me yake ji taron sa da yayi akai yaje gunta wannan ba gaskiya bane yawa wata kila ya ga wata ne yake so ya yaudari wata ta farkon yawa ko ya ga wata ko ya ji wani abun nan yawanci suna yin wannan ai shi yasa dama shari'ar musulunci tace a sa manya a cikin lamari din in baban mutum ne yaje tambayo masa tun asali izini aka ba da izini to in dai har an ba da izini yaje yaudare hankalin yarinya to baban ya san yana da mutunci zai zubar masa da mutunci to zaka ga ya saki dole ya abunna watakila ta kori kowa sai da ta amince da shi shi kuma zai saki hango wata dama ko ɗan tsalle tsalle ya san kwata kwata mai kyau kar ku ji muna cewa ayi aure ayi mai dinnan ba fa alkafir ba ake so ayi ba yawa ba wani mutum kai ya dubu ne ya shiga dama ya san bai shirya ba bai da wani abu kai ka aure sai na zaka aure ba ciyarwan yau da gobe ba wannan ake ce ba rigima bane aure yawa in ka san baka da ikon ciyarwa ba za ka iya ciyar da mata ba ba za ka iya riƙe mata ba akwai ƴan yaudara su ko matan akwai wasu wanda hankalinsu sama sama in mutum ya ɗanyi wani goje-gojen riga ya ɗan ɗora wani abun nan yana wani kangarewa kamar rake abun nan sai ta ce ba wanda take wuce shi sai ka ga kawai ƙarshen ta an zo ta shiga wani hali ya zo yana cewa ko kuma ka ji an ce wai ha babanta ya ce wai ai shi dama ba su gama shiryawa to dama baban ba shi aka aiko tambayi izini ba ko kuma ba da izinin baban aka zo aka tambayi izini ba sai an yi nisa da magana ta kori kowa sai zuwa ta babanta ya ce wai shi ba yanzu zai yi aure ba aka kaza wannan fiye da rashi ya kamata mata duk wanda ya ce yana so tun farko ya turo mutane su je gidan a tabbatar magana ta kullu an ba shi izini to nan sai a kama hanya in mutum ya yi haka kuma ya ji tsoron Allah kuma dama in an yi nisa taraka na dinna akan samu matsaloli da yawa lokacin da in wacce ake yawan son ta ne to a lokacin da kun gama kulluwa to sai wasu kuma suke suna so kai kai in kai ne zaka shiga barazana ko kuma in ana cikin yanayi ka gama kulluwa da wata ka karkata ka inda hankalinta sai wata kuma ta rinka ne nuna cewa tana son ka ko kuma abun nan sai ga shedan ya kai kawata ma wannan ta bayan sama da wacce da can kun riga kun kullu eh kana ta wani yaudara wai ka turo mutane ayi addu'a me Allah ya kama kai sha sa ku a ciki in ba da gaske kake ba kuma to zaka gani in kai wa yar wani yawa in kai wa yar wani ehe yawa kai addu'an da zamu yi shine in ba nufin alkhairi kake da ita ba in ba nufin alkhairi kake da ita ba zaka walakanta ta ne ko wani abu Allah ya canja mata da wanda yafi ka dubu bisa dubu da addini da duk wani bangarori in ba nufin alkhairi rike ta kake nufi da shi ba Allah subhanahu wataala ya canja mata da wanda yafi ka alkhairi kai kuma nan gaba in ka tashi sai ka zo mu ci addu'an istikhara din sauran dukkan wanda suka turo suke bukatan bayin Allah su tsaya su da addu'o'i da kowa ya ambaci matsalolinsa musamman wacce ta fita daga gida saboda abunan ciwo na rashin lafiya wanda ya shafi taɓuwa har ya kai kwanaki goma sha ba a ganta ba ya Allah muna roƙonka Allah ya ubangiji Allah ka sa tana cikin hali na nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ka sa tana hannu na gari ya Allah ka dawo da ita cikin iyalanta Allah ka ba ta lafiya ka dawo da ita cikin iyalanta Allah ya sa ta dawo cikin iyalanta Allah mai iko ne akan haka kuma Allah ya sa wannan jarrabawa ce wanda ba za ta sake aukuwa akan ta ba dukan mu gaba ɗaya Allah ya mana kariya duk wanda suke da uzuri ko na rashin lafiya ko makamantan haka Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya wanda suke cikin kowane irin hali da duk wanda suka ambaci abubuwan su na matsaloli muna fatan Allah ya fidda kowa daga cikin matsalar da yake ciki wanda yake cikin damuwa Allah ya fidda shi wanda yake bukata ta alkhairi Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi dukan mu gaba ɗaya Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya tabbatar mana da alkhairi a rayuwar mu duniya da lahira Allah ya shiryar da mu ya shiryar da zuriyarmu da iyalanmu ya tabbatar da digadiganmu bisa riko da alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta wa iyayenmu ya yanta wayayenmu da nasu a wannan ini mai albarka Allah ya hada mu a jannatin firdaus Allah ya sa abunda muke azunta na wannan wata Allah ya sa karbabbe ne a gurin Allah ayyukan da muke na ibada Allah ya sa Allah ya karbe su Allah ya karbe su Allah ya sa su a mizanin hasanat Allah ya hada mu a gidan aljanna firdaus gaba dayanmu da mu da dukkan wanda ba sa nan musulman mu na kwarai Allah ya hada mu gidan aljanna firdaus ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.